Daga muryar Amurka a Washington DC.
Kun ga da duri ke kada kai tana rawar kidin yau da gobe.
Ke kuwa ai.
Jama'a assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin Laraban nan 31 ga watan Agusta daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta VOA Hausa.com a internet da ma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. Anyamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya kama shirin namu ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM da kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da niya FM a sauran sassan kasar. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fage,
Usman Kabara
tare da Halima Jumro.
Sabon salon mamayar filayen noman da manyan kasashen Turawa da na Larabawa da China ke yi wa kasashen Afirka saboda wata boyayyar manufa ya kai kasar jamhuriyar Niger. Maganar nan da muke yi, Larabawan Saudiya na shirin karbar hayar filin noma mai fadin kadada 50,000 zuwa 120,000 na tsawon shekaru 99 a yankin Difa. Ko meye hujjar hukumomin kasar Niger na yarda da wannan gurguwar shawara?
Noma da kiwo sune aikin mu a jihar Difa, amma shekaru suna tafiya muna lura mutane suna nan suna barin wannan sana'a. To wannan shi yasa ka gani muka yarda, muka ce to alhurash ku zo mu yi magana.
Anya kuwa shugaban majalisar yankin Difa Mairu Malam Ligari da ya bayar da wannan hujja ya san boyen manufar da ke bayan wannan sabon salon mamaya da ake yi ana fakewa da noma da kiwo.
Ba wani abu bane, zancen ruwa ne. Asan Niger kasa ce wadda take bisa ruwa, wato karkashin gare ta ko ina ruwa ne, wato babban arziki nan da shekara 50 zuwa 60 a cikin duniyar nan shine wannan ruwa da
labarin dan iya akan wannan batu ne na filayen noman da ake so a raba manoman Difa da su a baiwa Saudiya. Muna kuma tafa da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook da kuma Twitter. Ku biyo yau da gobe shirin matasa ku ji cikakken bayani kan wannan batu.
A shafin Facebook da Twitter mun rubuta cewa kwararrun masana sun ce nan kusa darajar ruwa za ta fita man fetur da zinariya a kasuwanni. Shin me kuke gani a tambayar da muka yi muku? Kuna jin ruwa zai iya sa kasashen su yi arziki? Ga amsoshin ku.
Assalamu alaikum yau da gobe. To sai mu ce abu ne mai kamar wuya wai gurguwa da auren nesa. Ruwa ya fi man fetur da zinariya a kasuwa muhimmanci. To amma Allah ya sa wannan abu ya zama gaskiya. Da mun fi kowa farin ciki mu ƴan Afirka da mugun talauci yake kwalla da mu. A ƙarshe ina addu'a Allah ya kawo mana ci gaba mai amfani a ƙasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya. Sako daga Ibrahim M. Abubakar Maiduguri.
Abubakar Kalajanga Jalingu yace ƙwarai kuwa ruwa zai iya sa ƙasashe su yi arziki. Idan za a tuna ai shekarun baya Majalisar Dinkin Duniya da Bankin Raya Ƙasashen Duniya sun dauki nauyin janye ruwa daga kogunan ƙasashen Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da kuma Kongo zuwa tafkin Chadi. Sun so yin haka domin farfado da tafkin, ganin yadda a shekarun baya ake samun miliyoyin mutanen da ke cin arziki a tafkin wajen kamun kifi. A wannan kwangila na janyo ruwa daga wannan kasashe zai laƙumi biliyoyin daloli. Baya ga haka, Bankin Duniya zai rika biyan makudan kuɗaɗe ga waɗancan kasashen da ake samun ruwan daga gare su. Idan ko haka ne, filin yau da gobe kun yi hangen nesa na kawo mana wannan maudu'i a yau.
Tabbas ruwa zai iya zama fiye da haka ma, domin sai da ruwa muke rayuwa, da ruwa muke gusar da duk wani nau'in najasa, haka da ruwa muke sarrafa duk kayan abinci, abin sha, da ma kayan da muke amfani da su yau da gobe. Uwa uba da ruwa ake amfani wajen samar da wutar lantarki, harkar noma da dai sauransu. Don haka ruwa yana da matukar amfanin da ba zai yi in lissafo su a wannan fili ba. Sako daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura.
Mutawakkil Gambo Doko yace yau da gobe a gaskiya Samson ban yarda da wannan hasashe da masana suka yi na cewa wai darajar ruwa za ta ketara ta man fetur da zinari a kasuwanni ba. Amma wani hanzari ba gudu ba, idan ta fuskar amfani suke nufi ga bil'adama to ko yanzu ma ruwa ya fi waɗancan abubuwa daraja. Amma kuma idan ta fuskar tsada da wahalar samu suke nufi, sai mu yi addu'ar Allah ya wargaza wannan hasashen nasu, don kuwa ba alkhairi bane ga al'ummar duniya baki daya.
Haba, ai ba kowane hasashe ne ke zama gaskiya ba. Hakanan lamarin abin da bai faru ba gaibi ne, lokaci ne alkali. Mun yarda zinariya abu ne mai daraja kuma zai iya ƙara daraja. Amma ruwa wanda ya cika duniya wanda fiye da kashi 50 na duniyar duk ruwa ne, sai gashi an wayi gari da cewar zai zama abu mai tsadar da har za a yi hasashen kasashe za su yi arziki da shi. Wannan kan bamu yarda ba, sai dai ko ruwan ƙoramu ne zai kafe. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadeji Albani.
Alhaji Mele Yusufari yace yau da gobe maudu'in ku na yau akwai sarƙaƙiya kuma wani abu ne a cikin duhu, amma ni ba na tunanin ganin darajar ruwa zai zarce na man fetur da zinari. Dalili kuwa ruwa dai ba a kasuwancinsa tsakanin ƙasa da ƙasa, kuma shi ruwa ko ina akwai ne, walau a cikin gida ko ƙetare. Amma za mu jira mu gani, Allah ya nuna mana wannan lokacin da ƙwararrun masana suka yi hasashe.
Idan kuma kalle kafannin tuta at sassauci ya ce at VOA Hausa, ai maraya sarki ne, matukar gari na wayewa. Ana rayuwa ba zinari, ba fetur, amma ban da ruwa. Babu mamaki a dafa kaza a jefar.
At @_Jalil ya ce at VOA Hausa, kuma a daidai wannan lokaci ne ake kokarin hako man fetur a arewa, kasancewar yana gurɓata muhalli da ruwa. #arewa mu farka.
At Ali Sharif ya ce at VOA Hausa, yau da gobe muna fatan wannan hasashe na masana ya zama gaskiya, duba da yadda mafi akasarin kasashen Afirka ke da albarkar ruwa.
Sai at Bella Dukku ya ce at VOA Hausa, yau da gobe hakika wannan kididdigar masana zai iya zama gaskiya, amma mu dai ba ma fatan kasancewar darajar ruwa ta fita mai.
Yanzu kuma ga Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya akan maganar Saudiya da filayen noman yankin Difa a ƙasar Nijar.
Har gida yau ɗan iya ya iske ni don kawai muzanta, ya ce na Ikara kasan ina yawan nuna matsalolin da kan kawo matsatsi a ƙasata, musamman ma dai game da ta'adin ta'annatin karya tattalin arzikinta. Amma yau magana nake son yi akan makwabciyata, wato jamhuriyar Nijar ɗin da tuntun muka ƙulla zumunta. Mahukuntan ƙasar ne aka ce za su bai wa ƙasar Saudiya hayar filayen noma masu matuƙar nagarta da suka kai fa ɗin kadada 120,000 saboda tsabar wauta. Kuma yankin Difa mai dausayi da arzikin ruwa na tafkin Chad da kama dugu Saudiyar ke bukata, shine fa nake ganin anya kuwa babu curin cukurkuɗaɗɗiyar cuta, ko kuwa dai maganar cewa shugabannin Nijar ɗin da Saudiya na da hannu kan wahalhalun da 'yan ƙasar Nijar na Saudiyar ke faman sha ne ke nema ta gasgata. Nace gaskiya kam ɗan iya wannan magana babu nutsuwa, don kuwa a gaskiyar magana ta fili ita ce arzikin ƙasar Nijar ɗin kawai ake so a dakawa wawa, ko kuma in ce gwamnatin ta Nijar na gani Saudiya na neman yi wa filayenta kaukawa. Ko da yake dai ma ai ba abun mamaki bane don kawai an fara irin wannan damban dambarwa, saboda dama masana sun ce an riga an gano yakin duniya na nan gaba za a buga shi ne kawai a kan ruwa. Wataƙila shi ya sa ƙasashen da suka ci gaba tun da suna ganin sun fi mu wayau suka fara gangarowa, don sun san Allah ya azurta ƙasashenmu na Afirka da tarin ruwa ga dausashin ƙasa, sai dai kuma kwanan yunwa. Kaga kenan da sun nuna arziki sai a yi ta ba su filayenmu masu dausayi suna ta sayewa, don su fara tanaji tun kafin lokacin yaƙi kan ruwan ya kai ga zuwa. Saboda haka dai wajibi ne ƙasashenmu na Afirka su fara Amerika cikin gaggawa. Dan iya ce ni damuwa ta ma ita ce yadda ƴan Niger din suka nace ba su san yin wannan tsari na sai da filayen su amma gwamnatin kasar ta nace kan lalle sai ta yi. Wannan ne ma yasa nake taiwa kaina tambayoyi. Shin anya ko ba mulkin mallaka bane wannan a wani irin yanayi? Kuma wai ina kansilolin yankin Dipan da kuma ƴan majalisar da ke wakiltar su a ƙasa suka yi? Kuma ma mai sarakunan wannan yanki da sauran masu ruwa da tsaki suke shirin yi? Ko kuwa dai dukkanin su rankata kaf sun amince a maida talakawan su bayi? Kuma ma wai su waɗannan wakilai na yankin Dipan sun manta da bazar su talakawan suke rawa ne saboda tsabar rashin tausayi? Don ni ina ganin neman cika ajihu da mugun burin rayuwa ne kawai zai sa waɗannan shugabanni su amince da wannan tayi wanda ba shi da wata riba sai san rai da tsananin tsabar kwadayi wanda idan ba su sauya tunani suka bijirewa tsarin ba kasar za ta iya gabza karo da mummunan tsautsayin da ka iya jefa ta cikin juyayi. Nace amma fa dan iya ina ganin wannan batu na da kurman kulli saboda naga a yankin Dipanan ne fa ƴan ta'adda boko haram ke biki da sauran badali sun ma taba cewa yankin nasu ne saboda haka suna gani lokaci yayi su fara karban jangali. Amma kuma wai wannan yanki na Dipan da wasu ke ganin shi a matsayin zangon ajali shine Saudiyar ke ta kamun kafar ganin jamhuriyar ta Niger ta bata wai tana son ta jajali. To ai kaga ko shakka babu wannan magana cike take da rainin hankali. Dan iya yace to ai shi yasa nake ganin wajibi ne gwamnatin ta Niger ta fasa bada waɗannan filaye saboda tattali. Idan kuma ba haka ba kasar za ta fada wani mugun hali wanda idan aka yi sakaci zai iya lalata mata asali. Kuma kaga idan aka afka irin wannan rami nan gaba sai kaji ƴan kasar suna shugabannin mu ne suka yi mana wannan gini da rubabban tubali.
Bai kamata bai kamata bai kamata ba ai hawalin duke ne sai haiko hankan waje rubab na goja da wato ta kai gana gaje abun mun ga ne suke gai asin gaje bai kamata bai kamata bai kamata ba ai hawalin.
Wannan maganar ba ma kasar Saudiya hayar hilayen noma masu hadin kadada 50,000 zuwa 120,000 a yankin Diho mai dimbin albarkatun ruwa da dausayin kasa har tsawon shekaru 99 ta haihuwar da cece kuce da tada jijiyoyin wuya a kasar tsakanin masu goyen baya da masu adawa. To domin ku masu sauraron mu ku yanke hukunci akan wannan batu, zauren matasa ya hada muhawara a Yamai tsakanin Mairu Malam Ligari shugaban majalisar yankin Difa da Musa Cangari dan jarida kuma dan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin jama'a da kuma Nasiru Saidu shugaban ƙungiyar muryar talaka a hadin ƙasar ta Niger. Jagoran muhawarar Yusuf Abdullahi ya fara miƙa magana ga Mairu Malam Ligari shugaban majalisar yankin Difa domin ya faɗa ma duniya hujjojin su na amincewa da wannan mamayar hilaye na Saudiya a yankin su na Difa.
Noma da kiwo sune aikin mu a jihar Difa, sun yi mana komai amfani. Amma shekaru suna tafiya muna lura cewa in ba matakai aka dauka ba mutane suna nan suna barin wannan sana'a. Dalili, idan kai noman da bai ci da ka a shekara ai ba sunan shi noma ba. Idan kai noman da ba ƙasa ku za ta yi amfani ba, ba jihar za ta amfani ba, wasu ƙasashe suke amfani da shi, kenan babu inda za mu ta yi. To wannan shi yasa ka gani abubuwan nan sun kawo mana, sun hasada mana talauci. Muna da abun yi, muna da ƙasa, muna da ruwa, amma muna da talauci. To me yasa? To shi yasa gwamnati ta kirkiro kamar majalisa ta mu ta jiha don mu yi tunani mu kawo mata hanyoyin da za su saka waɗannan ayyukan a inganta su kuma arziki ya shigo cikin jiha. To dalili da haka ne Conseil Regional na Difa a 2013 muka yi kira da masu hannu da shuni kuma da masu ilimi wanda za su taimaki jihar Difa ta inganta arzikinta a gindin noma da kiwo. Shi ne muka ce Projet Pôle de Développement na Difa. To a wannan fannin noman sai muka samu ita Al-Huresh da kuma reshen ta nan ƙasan nan sai suka rubuta mana. Suka ce suna son eka 50,000 za su yi noma. Kuma bayan 50,000 suna so in aka yi yarjejeniya aka yi gaba abun ya kai har 120,000. Amma ga abun da suke so su yi, za su noma shinkafa, za su noma masara, za su noma rake a yi sukari, za a yi zumuwa, abubuwa da yawa za a yi dabino, abubuwa sun kai 10. Za a yi kuma ciyawa irin wadda dabbobi suke ci mai inganci. miye muke so mu kawo wa mutanen mu, so muke mu zauna kullum muna talauciya muna tsiyaciya, ko ku zamu nemo dabaru yanda tunda Allah ya kawo sani a duniya mu ma mu kawo sani cikin kasan mu. To wannan shi yasa ka gani muka yarda muka ce to Al-Hurais ku zo mu yi magana. Kuma majalisan mu cikin kasan Niger ne muke da dokokin kasa muke aiki, kuma muna kasan gwamnati, duk abin da muka yi sai mun shaidawa gwamnati.
Malam Musa Cangari, kaji irin hujojin da shi shugaban majalisar yankin Difa ya bayar na amincewa da wannan bukata ta kasar Saudiya. Shin ina hujojinku na kalubalantar shi wannan matakin?
Mu kokowan da muke shekara da shekaru shine cewa da hukuma ya kamata ta taimakawa talakawa da abin kasa noma da kiwo, yanda za su samu amfanin noma da kiwo isheshe, su rike kansu, su rike iyalinsu, kai har ma su samu wata riba kasa mata ci amfanin aikin da suke yi tunda sun dogara bisa wannan tallafi. Hukuma ya kamata ta musu. Kuma da ana dan yin wadansu abubuwa na taimaka noma da kiwo, amma a yanzu shekaru da yawa in ka duba kasafin kudin hukuma za ka ga cewa irin tallafin da hukuma take yi ya rage. To wai maimakon a ce a taimakawa talakawa sai a ce to su ba su da halin noma da kiwo yanda ya kamata, ba za su iya su samu ba, a ce to za a kawo kamfanoni su za su inganta noma da kiwo, to su talakawan aka ba kamfanoni, talakawan suka ka za su yi? Ai ba talakawa bane, inda a ce mutane ne aka ji a kawo wanda za su taimaka talakawa, ko da a ce ma bashi ne za su ba su don su bunkasa noma da kiwo su samu amfanin riba abinsu, wannan ba wanda zai ce bai yi daidai ba. Amma za a kawo kamfanoni a doki hilaye na noma da kiwo wanda talakawa suke amfani da su, a ba waɗannan mutanen haya su za su doki mutanen da suke so don su yi noma da kiwo, su ne za su yi, kuma za su yi abincin da za su samu. Kenan zai kasance su 'yan Saudiya su ne za su yi noma da kiwo a nan wurin, tunda hilayen na mutane za a doka a ba su haya. To in aka ba su, nan mutane ne wanda su suna amfani da shi wannan hilayen, kenan su za su rasa hilaye. Kuma me yasa ake so a huda da doka daga hannun talakawa a baiwa 'yan Saudiya, ganin cewa ne su talakawan ba su da halin da za su samu amfani isheshe cikin wannan hilayen nan, kenan za a ba 'yan Saudiya tunda su suna da kudi sai su yi noma na zamani, maimakon a ce za a taimakawa talakawa su su yi noma su rike kansu. To abin da za ka gani nan kenan, aka ba gonarka haya ga wani, kai in kai sa'a ka koma libra shine zincin tare, in aka ba aka baka da hilin noma, da kana da gona baka samu isheshen abinci, to sai aka ce to tunda kai baka samu isheshen abinci amfani na wannan gonan, za a ba wani makwabcinka ko wani wanda shi yana da kudi, yana da halin ya sayi taki, yana da halin ya kafa famfo wanda na bada ruwa, yana da hanya ya kawo jirgin dankaro da sauransu su mishi noma, yana da hanya abubuwa da dama, sai a ce to yanzu kai in aka barka da wannan gonan ba za ka baka ma iya ci da kanka, za a ba wani wanda zai ci da kanshi zai samu amfani ya je ya ta samu riba tunda shi yana da hali. Kai ko an ki ganin abin da yasa an sa abin da yasa kai baka samu amfanin nan, maimako a taimaka maka sai a ce za a dauka gonan nan a ba wani wanda yake da hali, shi a hannun shi za a samu amfani, amma a hannunka kai talaka ba a samu.
Nasir Saidu, ya kake kallon wannan batun? Wata kasa ta waje ta nemi kafa zango a kasar da ba ta taba da zumar cewa za ta kafa masana'anta.
Ka san irin waɗannan abubuwa idan suka faru cikin ƙasashe irin namu suna ba mutane tsoro, dangance da irin hulɗoɗin da ƙasashe namu suka yi da ƙasashe masu injin kansu ko kuma masu hannu da shuni. Irin tahiyar da aka yi ta koda yaushe mu da a ƙasa mu na aka karkara, shi ne ke sawa mutane da an ce irin wannan abu dole mutane su yi fargaba. tunda yau in ka diba shi nayi sauraron shugaban da'ira jihar Difa abinda ya gai mutane suna sauraron shi lalle yau jihar Difa tana cikin yanayi wanda ya kamata a ce bayan wanga abubuwan sun kwanta an walwalo mata da tattalin arzikin ta amma na yarda da yanda Musa ya gai gwamnati shine a dole na farko ya tallafa ma talakawa cikin noma da kiwo dangance da irin abubuwan da ma aka gai cikin kasar mu na dan Niger ci da dan Niger ya kamata a ce manomi ko makiyayi an tarda shi wurin shi an bashi taki an bashi wasu abubuwan da ya kamata shi gyara harkar noman shi an bashi ilimi wanda zai bunƙasa haka su magabata su kankan sun kai hurci to yau an wayi sahiya yarjejeniyar ma ni inda ban gane ta ba wai tsakanin jihar Difana da Arabi Saudite kamar kasan cikin harkar decentralization dinga ko cin gashin abinga an ba gundumomi inci su zo su nemo harkar cooperation bisa harkar lakwal harkar noma harkar likita duk suna nemo to shi magana da yake shugaban da'irar Difa kamar shi ne da shi da concern shi sun ka nemo wannan yarjejeniya tsakanin su da mutane na abin tana da bambanci da in gwamnati ne ya nemo ta da kanshi da sunan gwamnati lokacin da ya kamata a ce ni ana fahimta minister na kiwo na noma da kiwo shine ya kamata shi bayani ba president din conseil na region na Difa wanga abu na farko wanda nin lura da wanda babu haske kanshi
shin talakawan kasashen Afirka sun san boyayyar manufar da manyan kasashen duniya ke tafa da ita da sunan neman hayar manyan filayen noma da kiwo kasashen Afirka idan ba su sani ba ga professor Buba na Maiwa na Jami'ar Sheikh Anta Diop ta Dakar da bayanin da masana suka dade suna yi akan wannan sabon salon mallaka da mamaya da manyan kasashen duniya ke yi wa Afirka
duk kasar da kiga tana neman kamar ta samu wani hili a cikin kasar Niger ba wani abu bane zancen ruwa ne nan da shekara 50 zuwa 60 bangon duniya gaba ɗaya shi ne zai fuskanci matsalar ruwa wannan abu ne wanda ilimin kimiyya ya nuna wato ruwa na sha waɗannan na banza na sha wanda muke cewa na banza za su zo su yi karamta su mutanen Saudiya ga irin abin da ma na gani ban san gaskiya ko ƙarya ba sun taɓa tambaya suka ce a ba su kamar su turo wani bututu tun daga kasar Saudi Arabia sai nan wajen kogin Chadi wato su tafi ruwa na sha su kai tunda kasar su can ba ruwa abinda a cikin karkashin kasar su shine man fetur baya shayuwa wato bugu da kari dai aka hana su tunda kasar su da aka ce ita take kamar rata kasar ta da wannan bututun ko yanzu wani hali ne suka shigo cikin shi ta cewa da wannan tsohon bakan nan nasu ba su tashi ba bisa gare shi har yanzu suna nan wato ta cewa da su nemi ta hanyar da za su bi kamar su yi tsinin ruwa halima ko ni arzikin mutum a cikin duniyar nan kana iya ka zauna zama nau ba da man fetur ba kana iya ka zama na ba da zinari ba kana iya ka zama na ba da lududu ba kana iya ka zama na ba da gawayi ba da siminti ba amma ban ga dan adam ba ko kuma rayuwa wanda ya zamanto rayuwa ce ta itace ce ta dabbobi ce ta dan adam ce wanda za ta yi ba da ruwa ba wato babban arziki nan da shekara 50 zuwa 60 a cikin duniyar nan shine wannan ruwa dai da muke nan muna zancen kamar ko kuma muna ganin cewa da ruwan banza ne nan da wa'annan shekaru kasar Niger za ta zamanto kamar wani tulu ne na ruwa tun ba nan kewaye da kogin na Chad ba tunda idan aka je aka diba da ilimin kimiyya na wanda yake kulawa da kasa da kuma arzikin da a cikin ta karkashi wato ya nuna cewa da kogin na Chad shine kamar duka kasa ga ko ina wato gurbi babban gurbi na ruwa wannan ne kuma ga wannan Sahara tamu denere kowa ya san da wannan kogin na Chad dukkanin wajen ya mallaki nan wajen duk karkashi gare shi ne wato a can karkashi ga wannan hamada tamu kuma hawwalo akwai ruwa akwai man fetur akwai ruwa kumbin yawa kuma ruwa masu kirki waɗanda yau a cikin duniyar nan ina ganin cewa da ba a samu ƙasa ba dai wanda ya zama su tana da ruwa kamar haka nan mailimanta suna faɗi suna cewa da ƙasar Niger ƙasa ce wadda take bisa ruwa wato karkashi gare ta ko ina ruwa ne bugu da ƙari wannan shine cewa da wannan hange da kasar Saudi Arabia ke yi ba ita kadai ce akwai kasashen Larabawa da yawa wanda ke hangen kamar wannan ruwan su zo su tace su suje su tsaye su yi cimin su wato din wannan zamani yazo mu bayan mu wato za ta shiga matsalar ruwa kenan na daya na biyu kuma idan suka fara wannan tace-tacen tunda in aka saida musu wannan hilin wato ba zancan noma bane za su yi da fa izantar ruwa ne za su tsatsawa kun ba yanzu ne za su tsatsa ruwan ba tunda mun saida musu ko kuma mun shingina musu fadin kasa kamar tsawon shekara 100 babu wato baya ga waɗanda suka sanya akai ne a zamanin nan za su fara tsatsa ruwa suna kan shi can in suka fara tsatsa ruwa kuma duk abin da ya zama to dabbobi ko itace na kewa da na wajen nan sun shiga halin kakani kai kenan sai kiga amma da tana ƙara cimu wato ba zancan noma bane yanzu za su zo su fara da yanayin noma kuma noman ma idan za a yi shi wato ba mutanen mu bane za su yi shi waɗanda za su yi shi a tamkan bauta ne za su yi kuma sai su hana mutane shiga wannan bangaren inda ya zamanto sun milke shi shekara 100 babu wato idan kace za ka shiga mutanen mu ko gwamnatin mu ba wanda za ya shiga tunda mun riga mun shiga da su ba wanda za ya shiga ya je ya san irin aikin da ake yi nan wurin wato daga nan sai su tsatsa kenan ɗan mutanen mu wanda za su je can za su yi aiki ne a cikin wurin kamar bauta na faɗi ƙasar Saudi Arabia kowa ya sani shekaran jiyan nan wato ɗan ƙasar mu dake can sun yi kuka hawaye majina suna cewa da ana sa su aiki irin na bauta kuma ana gallaza musu sosai waɗannan mutanen idan aka ce sun zo sun samu wani bangare na ƙasar mu inda akwai mahallukai zamne a wannan bangaren wato akwai ɗan adam ɗan ƙasar mu zamne a wannan bangaren za su maida su bauta kenan abinda kowa ya sani ne Larabawa tun cikin tarihi mutane ne waɗanda ba su taɓa bane bauta ba sun dauki bakin mutum bawa ne kowa kake da Larabe idan ya dibe ka bawa yake gani in dai kai bakin mutum ne to a dauko musu a zo a ba a jingina musu fadin kasa kamar haka sun zo da sunan noma za su fara noman gonakin mutane ne za a kwacewa idan aka kwace a damka musu su waɗannan masu gonakin nan tunda kamar mutane suna ganin cewa kama yanayin noma yana ne a taɓarɓarewa na wajen to in yanayin noma ya taɓarɓare wajen maimakon shi gwamnati ya je ya ɗauko ko ko mutanen mashawartan ƙasar Difa su je su ɗauko ma mutane Laraba su zo su tashi nan don ni shi gwamnati baya zuba jari a nan wajen ɓangaren wato ta cewa da a rayar da wannan ƙasar kuma a kawo kamar kayan noma irin na zamani irin wanda su Larabawan za su kawo wa mutanen Saudiya za su kawo a nan wajen dan ni gwamnatin kasar mu ita batta yin haka nan kawai sai dai taje ta jinginar da bangaren kasa da Saudi Arabia mutanen Saudi Arabia kuma mun san halin su mutane ne wa'anda ko gobe wasu aki bakin mutum komai ba su zo su tar da bakakken mutane a nan wajen nan za su maida su bauta kenan cikin wannan yanayin abu mai ban haushi shine cewa da kamar yadda mutane wa'anda a can kasar tasu bakake wanda a can suna can suna gallaza musu suna maida su ba ma 'yan Niger kadai ba akwai 'yan Senegal akwai 'yan Ethiopia akwai 'yan kasashen Afrika babbaku masu da dama a can kasar Saudi Arabia wanda zaman kamar bauta ce suke yi balantana sun zo an saida musu wuri sun samu sun tarda mutane bakake wanda sun tarda su cikin talauci to wannan talaucin za ya sa za su maida su kamar bayi wato da mu da kasar mu sai mun koma baki cikin kasar mu kenan wannan shine abin Allah wanda da wannan abin da wannan jinginar da kasar Niger ta bada ta bangaren kasa wajen kasar Difa ina fiyar kwatanta musu da cewa idan aka je aka diba ma duk wannan tarzomar da ake yi ta wani Boko Haram ta wani menene kowa ya san makamman nan da jari ta inda suke hutowa daga wannan kasashen na Laraba daga can ne duka wannan abin yake hutowa shin duk wannan tarzomar da take tashi ba wai saboda suna neman wannan kasar bane da suna neman tsimi su samu wannan wurin bane su kawo wannan tarzoma suka samu a cikin wannan kasar suna zuba jari a cikin irin wannan kungiyoyi masu tada mutane hankali suna korar mutane suna gudu daga inda su suke bukatan gore su samu wannan shine babbar tambaya kuma yau idanun mutane sun fara budewa ga irin wayanar da suke toya a nan cikin kasashen namu kada kuma mu tafi da cewa su wannan kasashen na Larabawa ko da wani bala'i yake samu mummunan nahiyar Afirka tun ba kasashen musulmi ba suna ikirarin cewa su musulmi ne kuma addinin musulunci ya ce idan dan uwanka musulmi ya shiga cikin mugun hali ka zo ka taimake shi bala'i yake samar mu ba ka taba ganin ba ko kuma ko da sun zo kamar yadda ya kamata su zo a gane su ba sun zo taimako dan uwa musulmi su suna kallon mu kawai ne kamar bayi musulmin ma addinin nan ma ba su dauke shi kamar cikakken addini ba wannan shine babban abun bakin ciki yau wato ai Allah wadai da irin abin da su suke nan gwamnatin kasar mu yayin nan wannan Allah wanda ya kamata a yi da shi kuma mutane bai kamata a ce su bari mutanen su rikara da su zo su zama dan ba yau ba gobe ce ake wa gudu irin abin da za su shibkawa ga bayar mu wato daga nan kogin nan na Chadi da sannu-sannu ne za su mamaye kasar Niger gaba ɗaya ta tunda talauci ya ma mutun yawa sai a zo a gwada maka in bin kuɗi a ce maka wani sai da gonarka da sannu-sannu har su sai kasar Niger gaba ɗaya za mu koma cikin halin bauta wanda yanzu shekaru da shekaru kenan mutane su manta da shi
mai saurare iyakatin shirin kenan mu dai namu hadi kuma mun hada
in ka ji guda
akwai biki in ka ji gangami da labari to barin amsa Murtala Garba Guso wanda yace wannan live ne live ne mallam Murtala Garba Guso mun gode muku da kuka bi mu a Facebook live mai saurare a madadin kowa da kowa sai gobe da izinin Allah ku huta lafiya.